بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ga watan Rabi'un Thani hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 16 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhus Sunna littafi ne na babban malami Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 72 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta sharhin da babban malami Fawzan Al-Fawzan rahimahullahu ta'ala yayi wa ainihin wato wata gaba da Imam Al-Barbahari ya kawo ودعوا إلى الفرقة وقدنها الله عز وجل عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالف وتوكوة نمتن كوكوة نيكوكوة إن متعني كوكوة تقنجي أسنى كرم زوا قارر وتوزوا قرر ربور كان جماعة واندى الله مدى وكتن سلكي ياي هاني قمدى ربا كان جماعة sannan za ka ga waɗannan ƙungiyoyi sashin suna kafurta sashi kuma kowanne ɗaya daga cikinsu yana kira zuwa ga ra'ayinsa sannan yana kafurta duk wanda ya saba masa a ƙarƙashin irin wannan kira suka ba wato jahilai da yawa suka bace haka wawayen mutane da waɗanda ba su da ilimi sannan suka dinga kwadaitar da mutane game da ainihin wato dan wani mata'i na duniya da idan mutun ya yarda ya bi su ainihin wato za su ci gaba da ainihin wato tallafa masa ko za su dinga bashi ko yana cikin matsala za su fitar da shi da sauransu to sannan bayan wannan wannan gabar ita ce wadda babban malami Fawzan Al-Fawzan yayi mata sharhi sannan mun karanta inda malami yake cewa fasarat sunnatu wa ahlus sunnati maktumina wa zaharatil bid'atu wa fashat sai kuma aka wayi gari sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da su kansu ahlus sunnah sai suka zamto boyayyo sannan bid'a ita kuma ta zamanto a bayyane ta kuma yadu wa kaffaru min haythu la ya'lamun wato min wujuhin shatta wa kaffaru suka dinga kafurta mutane ta inda su kansu ba su sani ba ta fuskoki mabambanta suka ajiye ma'auni na kiyasi suka kuma dauki kudurar ubangiji da ayoyinsa da hukuncensa da umarni da hani suka dinga auna shi a ma'auni na hankalinsu da kuma ra'ayoyinsu abinda ya daidai da hankalinsu su karba abinda ya saba da hankalinsu su ki karba sai musulunci ya koma bako sunna ta zama bakuwa ahlus sunna suka zama ainihin wato baki ainihin wato a cikin garuruwansu wannan yakan faru har yanzu sai dai wani lokaci kaga wani gurin Allah ta'ala ya sa sunna ta zamanto ta samu ainihin wato ta goma shi ta samu daukaka ta bayyana mutane sun fahimce ta an yi riko da ita a lokacin da kuma wasu wuraren in kaje za ka ga har yanzu akwai irin wannan matsalar da ainihin wato malam ya karanta mana a satin da ya wuce wanda bayan mun tashi daga karatu wani cikin yan uwa mahalarta yana zuwa wani gari ko wani kauye a cikin kasar Jigawa, yace wannan karatun da muka yi na satin da ya wuce kamar na san irin yanayi da halayyar garin da yake zuwa da awa kenan. Irin wannan mas'alolin na ainihin wato wani hamshakin shehi ne a garin, kowa da shi yake tinkaho, shi ke bada fatawa, kuma gashi yana da kuɗi, yana mu'amala da 'yan siyasa, ana zube masa kuɗaɗe sosai. An ce yace za a iya kawo mun naira miliyan 20 ba zai shiga da ita gida ba, ya ba wannan, a ba wannan 500,000, wannan ya zo da matsalar kaza a biya masa wannan kaza. Da haka da duk abin da ya faɗa kawai shine kawai shehin malamin su shine mufti a garin. To kaga irin wannan abin da ake ta faɗa kenan. Kuma yace kar ka ga irin yanda aka ya batar da mutane. To yanzu su sun shiga garin kuma suna ta kokarin abin da nace, to sai sun bi a hankali, kuma sai sun bi da awar da usulubi kala kala hakim, wanda wannan zai sa kila a hankali, wanda Allah ta'ala ya sa suna da rabon su fahimta su fahimta. Amma dai za ka ga wato a irin wannan karatun da aka yi, kai da kake zaune a cikin gari, inda kake zaune a inda ake karatuttuka da ilimi ya yawaita a gurin, sai ka dinga ganin kamar wannan abin da malam yake karantar da mu kamar abu ne da ko na zamanin su ne can, ko kuma yanzu an wuce irin wannan yanayin. Har yanzu akwai shi a cikin garuruwan mu, akwai irin wannan matsalolin. Sai dai kawai aka mai inda na faɗa, inda aka yi nasara aka samu sunna ta riga ta yi ƙarfi a gurin, to ta yi ƙarfi a gurin. Amma har yanzu akwai wuraren da za ka samu cewa ainihin wato akwai wani abu ne.
To sama
akwai wuraren da za ka ga har yanzu akwai wannan matsaloli ɗin da za ka samu wani shine ya samu influence ga mutanen garin, shi ya shiga musu da addini, yanda ya so su fahimci addinin haka za su fahimta, haka yake ba su shi a rigingine a kaikaice, haka suka runguma, haka suka ɗauka har da wani mai raba aljanna ma aka ce a garin. Duk ba satin da ya wuce muna tashi da karatu, shi ɗan waya ya ji har da mai raba aljanna, kawai in ka zo ka ce kaza ka faɗi kai gaisuwa, ya ce kai ma an baka. To kaga wannan matsalolin har yanzu ana samun su. To shi yasa sai ga ainihin ana da bukatar karantarwa da ci gaba da fadadawa da shiga cikin lunguna da sako-sako da ƙauyuka don kokarin isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu tashi gaba ta 96. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yace wa alam ka sani anna al-mut'ata mut'atan nisa والاستحلال حرام الى يوم القيامه. امام البربهاري sai ya kawo wata mas'ala da tafi kama da mas'alar fiqhu, amma kuma tana da alaka da mas'alar aqida, shi yasa ya kawo ta. Yace ka sani ya kai dan uwa mai karatu, annal mut'ata yani mut'atan nisa, hakika yin auren mut'a da mata, wato auren mut'a shine aure na wucin gadi. Mutum ya samu mace su yarjejeniyar za su yi aure amma na wucin gadi, wato aure wanda aka sanya masa wa'adi, aka sanya masa lokaci, wanda in lokacin ya yi wannan haɗuwar ta riga ta ƙare, za a rabu ya kama gabansa, ita ma mace ta kama gabanta. Wannan shi ake kira da auren mutu'a, wato aure ne wanda mutum dama can ba irin aure da muka sani na shari'a ba, wanda za ka auri mace da niyyar za ka ci gaba da rayuwa da ita har zuwa illa masha Allah, ita ma ta aure ka da niyyar cewa ba danta ba ta aure ka bane dan zuwa wani lokaci ku rabu, ta aure ka ne dan zama na dindindin a samu zurriya, mutu ka raba, ko dai kai ka mutu ka batta, ko ita ta mutu ta barka. To shi irin wannan auren na mutu'a ba haka yake ba, aure ne da ana iya yin na awa daya, ana iya yin na kwana daya, ana iya yin na sati, ana iya yin na wata, kawai yarjejeniya ce, ta yadda ka yadda, ga sadakin da zaka bata ko ladan zinar da zaka bata, dan zina ce wannan ko ladan da zaka bata cewa nan da kwana daya za ta zo ta tare a ɗakin ka ko a shagon ka ko a inda duk kuka shirya, za ta yi sati daya anan ko za ta yi wata daya ko za ta yi kaza, in an gama shikenan sai ta tafiyar ta kai ma ka kama gabanka. To wannan shi ake kira da auren mutu'a. To wannan auren na mutu'a wal istihlal, da auren halatta mace amma na wucin gadi, haramun wannan auren haramtaccen aure ne ila yawmil qiyamah, har zuwa ranar tashin alqiyama.
aure ne wanda da shari'a ta ba da dama farkon musulunci a yi shi bisa wasu dalilai, da kuma dalilan suka kau musulunci ya rushe wannan mu'amala ko wannan aure na mutu'a. Hadhihi mas'alatun asharh, Sheikh Fawzan al-Fawzan yake ta hadhihi mas'alatun fiqhiyya, wannan mas'ala ta auren mutu'a mas'ala ce fiqhiyya, wato mas'ala ce da ta fi kama da mas'alar fiqhu. Walakin a tabiha, sai dai Imam al-Barbahari gashi ya kawo ta a cikin wannan littafi, li anna laha ta'alluqan bil aqida, saboda mas'ala ce da kuma a hannu guda tana da alaka da aqida. Li anna al-mut'ata, domin shi mutu'a din nan wato auren mutu'a ta halilun lima harrama Allahu azza wa jal, wato halatta abinda Allah madaukakin sarki ya haramta ne. Wal mutu'atu, mutu'a din nan ma'anaha ma'anata an ya tazawwaja mar'atan, mutun ya auri wata mace, muddatan muhaddadatan, wato wani lokaci iyakantacce, dawilatan au kasira, dogon lokaci ne ko kuma gajeren lokaci, matukar dai an ce daga nan zuwa lokaci kaza an yi terminating din auren ko contract din ya kare, zai tafiya sata tafiyarta, to wannan auren ko da shekara 10 aka ce nan da shekara 10 ya mutu, auren mutu'a sunansa. Duk auren da aka sanya masa lokaci iyakantacce, ko da lokacin mai tsawo ne fa, ya zama auren mutu'a. Wa ba'daha yantahi az-zawaju tilqa'iyan, to bayan wannan lokacin yayi, to auren ya kare tilqa'iyan gabaki daya, ba wani sauran zama, kawai ita ta sani shi ya sani, da lokacin ya cika kawai shikenan za ta yi nata wurin, shi ma ya kama gabansa. Wala ya hataju ila talakin, shi baya bukatar saki, ba wai sai ya ce ya rubuta mata saki ya sake ta ba, babu bukatar saki. Aure ne wanda dama haka aka kulla shi, an fahimta ko ta yadda ya yadda, da haka da lokacin yayi kawai ita ta san cewa yanzu saura kwana biyu, in kwana ɗaya aka ƙara kwana ɗaya ta san saura kwana ɗaya, kwana ɗayan yana yi kawai ta san wannan contract din ya ƙare, da haka za ta tafi ta shi ma kuma shikenan an rabu, babu bukatar saki. Wannan shine auren mutu'a. Kanatil mutu'atu ja'izatun fi awwalil islam, farkon musulunci gaskiya auren mutu'a halal ne. A farkon musulunci an halatta wa mutane yin auren mutu'a bisa wasu dalilai na tafiye-tafiye da yaƙe-yaƙe, wanda ainihin wato aka dinga yi, sahabbai sukan yi tafiya su dade tare da wato wajen yada addinin musulunci, har izuwa irin lokacin da zaka ga suna bukatuwa zuwa ga matayensu, kuma gashi ba sa gida, to sai musulunci ya bada dama in sun je inda suka je suna iya sun yada zango a wani guri, to suna iya yin aure na ainihin wato wucin gadi kamar irin wannan auren mutu'a din, su zauna da matansu a can, amma da zarar an gama jihadi kowa zai dawo garinsu, to shikenan dama aure ne da yana da iyalansa a gida ba da ita zai taho ba, shikenan sai su rabu, ta zauna a garinsu shi kuma ya dawo ainihin wato garinsu. Thumma harramaha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwati khaybar, wannan auren ana nan an bashi abu da ana yin sa, in bukata yi tai ana yi, to sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan aure fi ghazwati khaybar, a yakin khaybar, lokacin da aka yi yakin khaybar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta auren mutu'a. Thumma abaha, sannan sai aka sake bude haramcin, da an sa wa auren lockdown, sannan sai aka bude shi, ma'ana aka dan sake halatta shi yawma fatihi makkata, ranar da aka yi fito makka. Thumma harramaha, sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma haramta wannan aure na mutu'a, tahriman mu'abbada, haramci na har abada. Awwalan kana halalan, farko da ya halatta, thumma hurrimat, sannan aka haramta shi, thumma ubihat, sannan aka sake halatta shi, thumma hurrimat ila al-abadi, sannan kuma aka sake haramta shi har abada. Wa ajma'a al-muslimuna ala tahrimiha, malaman musulunci gabaki ɗaya sun hada kan haramcin wannan aure na mutu'a. Wa annaha nikahun batilun, kuma aure ne batacce, duk wanda aka zo masa da wannan irin aure kada ya saurara, aure ne wanda yake haramtaccen aure, aure ne batacce. Wa ijma'ul ummati ala tahrimiha lam yukhalif fiha, wato da kuma ijma'in malaman musulunci akan haramcin wannan aure, lam yukhalif fiha, babu wanda ya saba cikin malaman musulunci game da haramcin auren mutu'a, illa shi'atul ja'fariyatur rafida, sai Shi'a, wato masu bin addinin Shi'a. To waɗannan su ne waɗanda suka halatta ‘yan Ja'afariya ar-Rafida, su ne waɗanda suka halatta, wato suka ci gaba da halatta auren mutuwa. Suna nan suna ta ainihin wato lalata da ‘ya’yan mutane da sunan ainihin wato auren mutuwa. Ina fata an gane, da haka su ne kawai suka saba wa gaba ɗaya jama’ar musulmi akan haramcin auren mutuwa, suka ce su a wajensu ya halatta. Humul ladhina khalafu fiha, su ne waɗanda suka saba wa malaman musulunci ko al'umman musulmi fiha game da wannan auren na mutu'a. Wa khilafuhum la ibrata bihi, wannan sabawar ta su bata da wani wato babu wani abun lura da ita, wato la ibrata bihi, ba a izina ko lura da wannan sabawar ta su. Wala qimata lahu, wannan sabawar da suka yi bata da wata kima, bata da wata wato wata martaba. Fal ijma'u wan nassu, domin an samu ijma'in malamai da kuma nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala tahrimil mut'ati, akan haramta auren mut'a. Wa hiya nikahun batilun, ana sake gaya maka kaje aure ne batacce. Walaha hukumuz zina, kuma aure ne wanda in an yi shi hukuncin su ɗaya da zina, yana da hukunci irin na zina, wanda shi ma kansa irin wannan kamar yadda muke ta fadar cewa har yanzu a cikin gefuka da lunguna da sakuna ana nan ana irin wannan. Akwai wani gari shi ma a cikin garin nan da wata shekara shi ma daga cikin garin ya taba zuwa ya kawo kuka cewa irin masu wannan aqidata auren mutuwa sun shiga kauyuka suna ta lalata musu yara, sai ga mace da ciki babu mai shi, yara ga su nan ana ta samun ciki saboda dama aure ne na sati ɗaya sati biyu, a cikin wannan consequence din yana komawa kan ita macen da kuma iyayenta, domin an yi aure ciki ya shiga dama auren mutuwa ne, sati ɗaya ya tafi ya bace, dama bako ne ya zo gari, da haka ya bace shikenan, sai ya bar mace ita ba mai aure ba, ita ba mara aure ba, gata nan an bata da ciki. Dan ya za a ce masa shin ɗa ne na aure ko ɗa ne na shege, ko ya za a ce ina babansa? To wannan matsaloli ne wayanda za ka gansu suna nan ana samun su, kuma har yanzu akwai su a cikin wuraren da karatu bai riga yayi yawa ba, da kuma ma'abota san zuciyar da su, kuma ba karatu ne ba su da shi ba, kawai san zuciya da sharholiya da kuma san ainihin wato fasadi a bayan ƙasa, shi suke da bukata, shi yasa suka karɓi wannan wato tayi na auren mutuwa hannu biyu, suke ta bi suna ta fasikanci da yayan mutane. Ina fata an gane. Shi yasa malai yace wala ha hukumuz zina, wannan auren na mutu'a gaskiyar al'amari yana da hukunci irin na zina. Qauluhu al-mut'atu mut'atan nisa, fadinsa da yace mutu'a ana nufin mutu'a auren mutu'a na mata, dan mutu'a iri biyu ce, akwai mut'atun nisa, akwai mut'atul hajji, wato tamattu'i a aikin hajji, shine mutun yayi niyyar aikin hajji da umara daban-daban, yayi niyyar umara da farko, idan yayi umararsa ya gama sai ya warware niyyarsa, sanayin lokacin aikin hajji yayi sai kuma sake yin wata niyyar, sai ya daura ihraminsa sai ya je aikin hajji. Irin wannan aikin hajjin wanda mutum yayi samu damar yin umra da aikin hajji a tafiya daya, amma umrar daban aikin hajji daban, shi ake kira hajjin tamattu'i. To ba shi ake magana akai ba, ana magana an kaje an ce mutu'a, to ana nufin mutu'atun nisa, ma'ana auren mutu'a da ake yi da mata. Yakhruju bidhalika mutu'atul hajji, dan haka ba mutu'ar wato mutu'atul hajji tamattu'i aikin hajji ya fita daga cikin wannan magana ta mutu'a, ba da shi ake magana ba. Shine an yi tamatta'a bil umrati ila al hajj, shine mutun yayi tamattu'i ta hanyar yin umara daga kuma ya gama aikin umara ila al hajj, sannan kuma sai ya sabe ya wuce zuwa aikin hajji in lokaci yayi. Laysa hadhihi hiya al murad, wannan ba ita ake nufi ba, mutu'atul hajj ba ita ake nufi ba anan. At-tamattu'u alayhi jumhuru ahli al-ilmi, tamattu'i a aikin hajji wannan mafi yawan malaman musulunci, jumhurun malamai sun tafi akan yin sa. Lam yukhalif fihi illa adadun qalil, babu malaman da suka saba game da hajjin tamattu'i sai ƴan tsararru wanda basu taka kara suka kariya ba. Amma mutu'atun nisa, amma game da auren mutu'a na mata, fa hiya muharramatun, to shi kan auren mutu'a haramun ne bil ijma', ijma'in malamai. Lam yukhalif fihi ahadun, babu wanda ya saba da malaman musulunci akan haramcin auren mutu'a. Yu'taddu bi khilafi, wanda babu wanda ya saba wanda sabanin nasa kuma ake lura ko ake yin itibari ko ake kirga shi a matsayin sabani, babu. Wal mutu'atu fil hajji mas'alatun fiqhiyyatun, wato mas'alar mutu'a tamattu'i a aikin hajji, wannan ita ma mas'ala ce wanda take mas'ala ce ta fiqhu, ba mas'ala bace ta aqida. Amma mutu'atul ammal mutu'atu fin nikah, amma game da yin mutu'a wato auren mutu'a fahiya mas'alatun, to shi kuma mas'ala ce ta ta'allaqu bil aqida, da tana da dangantaka da alaka da aqida. Li'anna hasi hilalun, domin auren mutu'a kokarin halattawa ne lima harrama Allahu azza wa jal ko subhanahu wa ta'ala, wato kokarin halatta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato haramta ne. An gane ko? To shi yasa kaga haramta abinda Allah ya halatta ko yana da alaka da aqida. Shi yasa sai Imam al-Barbahari ya dauko wannan mas'ala ta auren mutu'a ya shigo da ita cikin littafinsa, duk da cewa littafinsa littafi ne na koyar da tauhidi ko koyar da aqida. Gaba ta 97, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa'arif li bani hashim fadlahum, wa'arif li bani hashim fadlahum liqarabatihim min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa'arif fadla quraish wal arabi wa jami' al-afkhar, fa'arif qadrahum wa huquqahum fil islam wa mawla al-qaumi minhum, wa ta'arraf li sa'iri an-nasi haqqahum fil islam. Imam al-Barbahari sai zo da wata mas'ala nan, sai ce wa'arif, kai a matsayin ka na dan uwa musulmi ahlus sunna, wato wa'arif li bani hashimin fadlahum, ka san falalar kabilar banu hashim, ka san falalar kabilar banu hashim, kabilar manzon Allah, ka san suna da wata falala, li qarabatihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saboda kusancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu musu wata martaba da wata daraja da wata falala, kasantuwar wannan kabila, kabilar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin ta kenan. Da aka san cewa wannan kabila ita kanta kabilar banu hashim, to kabila ce wadda tana da falala, kuma wajibi ne ka san falalar su, ba dan komai ba sai dan suna da kusanci da ƴan uwantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa arif fadla quraish, sannan ka kuma san falalar quraishawa, domin kaga su banu hashim din daga quraishawa suke. To ba wai banu hashim din kadai ba, su kansu quraishawa ka san falalar su. Wa jami'il abkhaz, da sauran ainihin wato kabilu, abkhaz wato abkhaz wato jam'i ne na fakhiz, fakhiz kuma shine ainihin wato abin nan wato kabilu, su ake kira kabail, wato kabila shine ainihin wato al-abkhaz. To kasancewa wala arab, ka kuma san larabawa, wa jami'il abkhaz, da sauran kabilun larabawa, ma'ana kaga ka san banu hashim. Bai kamata kana musulmi a tambaye ka banu hashim ka dinga suwa ya kuma banu hashim ba. Banu hashim din nan fa kabilar manzon Allah kenan. Yanzu ka san kabilar kaza, ka san tarihin kabila kaza, ka kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce baka san tarihin ta ba. To kasancewa wannan kabilar ta banu hashim suna da wata falala ta musamman, saboda sun samu kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita kuma su kuma kabilar banu hashim din nan, daga cikin babban kabila suke shine kabilar Qurayshawa. To saboda haka su kansu Qurayshawan ka san falalar su. To ba falalar ba Qurayshawan ba ma, wala arabi da larabawa, domin su kansu Qurayshawan daga larabawa ne. Wa jami'il abkhaz, da sauran kabilun larabawa, fa'arim qadarahum, ka san martabar su, wa huquqahum, ka san haƙoƙin su fil islami, a cikin musulunci. Kenan ashe ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane kade yake da haƙi akan ka a musulunci, kabilar sama tana da wato haƙi akan ka, balma larabawa suna da wani haƙi akan ka na ka san martabar su da falalar su. Wa maulal qaumi minhum, sannan wa maulal qaumi, bararran bawa, wato bawan da suka yanta, ko bawan banu hashim, bawan na kabilar banu hashim ne sai suka yanta shi, to shi ma ya shiga cikin su. Bawan na Qurayshawa ne sai suka yanta shi, to shi ma ya shiga cikin su. Shine ma'ana wa maulal qaumi, shi ko bawan da aka yanta minhum, ya zama dan wannan family din, ya zama dan gida. Wa ta'arrab li sa'irin nasi haqqahum, sannan sauran mutane ma wajibi ne ka san haƙoƙin su, ba wai kabila kabila ba, a'a sauran mutane ma da kake rayuwa a cikin su wajibi ne ka san haƙoƙin su fil islami, a musulunci. Asharhu, a Sheikh Fawzanul Fawzan zai buɗa maka wato wannan karatun don ka fahimce shi. qauluhu li bani hashim banu hashim in baka san banu hashim ba sune banu hashim bin abd manaf banu hashim wato bin abd manaf dan abd manaf wato shi hashim din dan abd manaf li anna abd manafin saboda shi abd manaf lahu auladun yana da yaya hum ƴaƴansa sune hashim akwai shi hashim din jaddur rasul sallallahu alaihi wasallam wanda shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abdu shamsin a cikin ƴaƴansa akwai abdu shamsin shi kuma abdu shamsin shine jaddu usman bin affan radiyallahu anhu shine kakan sayyidina usman radiyallahu anhu ga waɗanda suke ta kokarin raba tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan sahabban na kusa da shi banda ma kusanci na amintaka da zamantaka da ainihin wato wazirantaka suna da kuma alaka ta jini da waɗannan manya-manyan sahabban da suke kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallam domin kaga shi Abdu Shams shine kakan Uthman bin Affan wa Nawfal ibn Abd Manaf akwai kuma Nawfal bin Abd Manaf shi kuma Jaddu Hakim bin Hizam shine kakan wani sahabin annabi da ake kiransa Hakim bin Hizam radiyallahu anil jami والمطلب اكوي مطلب المطلب بن عبد بن عبد مناف جد بني المطلب شي كما كاكان قبيله بني المطلب تو شيني كاكان شي عبد المطلب دين شيني كاكان سو هؤلاء كاغا ودانن كيرن كاغا اكوي هاشم وند شيني كاكان منزان الله صلى الله عليه وسلم اكوي عبد شمس وند شيني كاكان سيدنا عثمان اكوي نوفل بن عبد مناف شيني كاكان حكيم بن هزام akwai Muṭallib shi bin Abd Manaf shine kakan bani al-Muṭallib din gaba daya to waɗannan guda hudun nan hum auladu Abd Manaf sune ƴaƴan Abd Manaf Abd Manaf dishi ya haifi waɗannan war Rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bu'itha fi bani Hashim Allah ya taso da shi daga cikin kabilar Banu Hashim bin Abd Manaf kaga kenan cikin ƴaƴan Abd Manaf sai Allah ya kaddara daga cikin ƴaƴansa akwai Hashim sai Allah ya kaddara ta zurriyar Hashim za a samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa huwa hashimiyun qurashiyun dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba hashiman dangi ne sannan ba quraishi in aka ce ba hashime ne kenan in ka tafi daga mahaifinsa za ka kai har zuwa ainihin wato hashim shi kuma hashim din nan mun ce shine dan Abd Manaf shi kuma Abd Manaf shine dan Qusay shi kuma Qusay bin Kilab shi kuma Kilab bin wa bin Murra Murra shi kuma bin wa bin Ka'ab Ka'ab bin Malik Malik bin Nadr Nadr bin Kinana Kinana bin wa bin Khuzaima Khuzaima bin Mudrika Mudrika bin Ilyas haka zaka ga wannan shine salsalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanda ka haddace ɗan Real Madrid ya kamata a ce ka je wa Allah baka rike waɗannan salsala ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ka ji kunya ina fata an gane yanda kake rike sunan ƴan wasan ƴan club ɗinka kana lumshe ido mallan kamar kana karanta wata aya mai dadi cikin Alkur'ani ko bata baka yi wajen karanta su to kaji ga kuma salsalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akalla kaje koda ka san nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam koda zuwa kan annabi Isma'il ne domin ita ce wanda ta fi tabbata ta hanyar isnadi a ce ka san salsalar annabi daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce waye mahaifinsa zaka ce wani to waye kakansa wani waye mahaifin kakansa wani waye kakan kakansa wani waye kakan kakan kakansa zaka iya kaiwa har zuwa kan kai lalle kan masoyin manzon Allah ne kai kware da gaske sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimta ko dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ba hashime ne kuma ba quraishi kaga kenan kaso hashimawa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaso quraishawa ba dan su quraishawa bane sai dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga kabilar quraishawa wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa yake cewa Inna Allah hastafa kinanata min waladi Isma'il. Annabi Isma'il yana da ƴaƴa da yawa, amma Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ya zabi Kinana daga cikin ƴaƴan Isma'il. wastafani eh wai yake cewa wastafa min kinana ta quraishan sannan a cikin zurriyar kinana sai Allah ya zabi quraishawa wastafa min quraishin bani hashim a cikin quraishawan ma suna nan rukuni rukuni gida 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 gidan wane gidan wane gidan wane duk quraishawa ne to a cikin su kaf sai Allah kuma ya tankade sai kuma zabi banu hashim an gane ko wasdafani min bani hashim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma kaf a cikin banu hashim din sai Allah ya zabe ni a cikin banu hashim kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zababban zababban zababbu ne sallallahu alaihi wasallam fa haula'i wannan hadithin Imam Muslim ya fitar da shi hadithin Wathila bin al-Asqa hadithi na 2276 fa haula'i waɗannan da kaji an fada maka hum qarabatur rasuli sallallahu alaihi wasallam sune makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa nace kaji kunya in baka san makusantan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kamata a ce ka san makusantan annabi sallallahu alaihi wasallam almu'minuna min bani hashim amma fa mu'minan cikin su daga banu hashim din haula'i waɗannan humul qarabatu sune makusanta alladhina lahum haqqun 'alal muslimina waɗanda suke da haƙƙi akan musulmi kafiran cikin su ba ruwanka da su an gane ko kenan a cikin banu hashim din waɗanda zaka girmama ka mutunta ka darajanta su mu'minan cikin su banda ba wanda suke kafirai domin mu'minan cikin su sune suke da haƙƙi akan musulmi na su kaunace su su girmama su su mutunta su saboda kusancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taharumu alaihimus sadaqa sune waɗanda sadaka ta haramta a gare su ba sa cin sadaka wato bahu lahumul hadiya amma aka halatta musu cin kyauta idan aka ba su kyauta suna karba amma an ba su sadaka ba su ci amma ghairul mu'minina amma waɗanda ba mu'minai ba a cikin banu hashim fala qimata lahum ba su da wata kima yanzu ga Abu Lahab in ka karanta tabbata yana mal anta sakake kuma yana cikin banu hashim din dan ka san ba kowa ba kowan ba ko akwai tarkace wayanda su kuma ba za ka kaunace su ba ba ruwanka da su ba su da wata kima wayanda su kuma ba mu'minai bane bal ma suna cikin wanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shi Abu Lahab kage yana cikin makusantan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kusancin sa da manzon Allah bai masa amfani ba domin saboda irin yanda ya sanya kahon zuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama har sai da Allah ta'ala ya saukar da aya ta tsinuwa da tir da Allah wadai a kansa da shi da matarsa cikin suratul wato suratul masad a cikin alqur'ani kaga kenan ƴan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba mu'minai ba a cikin su to wannan ba su da kima shine ma'ana fala qimata lahum ba su da kima waɗanda ba mu'minan ba walau kanu min bani hashim koda ku suna cikin banu hashim imma idhajtama alqarabatu ma aliman fala shakka annahum yamtazuna ala ghairihim amma idhajtama alqarabatu amma idan kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hadu ma alimani tare da imani kai masha Allah nurun ala nur ga kusanci da manzon Allah ga imani wannan ba karaman martaba bace da matsayi mutum ya zamto makusancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mai imani ne shi fala shakka ko shakka babu annahum yamtazuna wa'annan sun dara ala gairihim wasun su yamtazuna sun yi fice ala gairihim akan wanda ba su ba walahum haqqul ikram dan haka suna da haƙin al ikram girmamawa wat tawqir da mutuntawa wal ihtiram da darajantawa wat taqdim da gabatarwa duk wani makusancin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ga kusanci ga imani to yana da waɗannan haƙoƙin a kanka a kaina akan mu musulmi baki daya wani irin haƙi al-ikram wat-tawqir wal-ihtiram wat-taqdim ka yadda sun sha gaban ka saboda kai ba baka da kusanci irin nasu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda kana da imani to kuma sun dara ka a bangare daya kun hada imani amma su kuma suna da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka suna da haƙin al-ikram karramawa wat-tawqir girmamawa wal-ihtiram mutuntawa wat-taqdim da kuma gabatarwa li'anna hadha domin kimanta su da karrama su da mutunta su min tawqirir rasul sallallahu alaihi wasallam yana cikin martaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ga kana wato baka girmama su to alamu ne na annabi sallallahu alaihi wasallam bai da martaba a idan ka amma aga duk wanda ya kusanci annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake makusancin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya samu wata kima ta musamman a zuciyarka saboda kusancin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka girmama su girmama manzon Allah ne wa amma idza lam yakunu mu'minina amma idan ba mu'minai bane fa gayata ma hunaka annahum min bani hashim karshen kololuwa shine kawai su suna cikin banu hashim wahum kuffarun kuma su kafirai ne fala karamata lahum dan haka ba su da wani karamci ba su da wani girmamawa da zaka yi musu wa kadhalika kullu man kana yantasibu ila bani hashim haka ma duk wanda ya dangantu zuwa ga kabilar banu hashim wa huwa laysa ala madhhabi ahli sunnati wal jamaa amma fa baya kan matafiya ta ahli sunnati wal jamaa wal istiqamati kuma baya cikin wanda suka tsayu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falaki mata lahu ba shi ma ba shi da wata kima sai aka samu ga wani yana da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma dan bid'a ne kila sharifi ne amma dan bid'a koyarwar annabi kakan nasa ya ajiye ta ya rungumo abubuwa waɗanda suka kishiyanci abinda kakansa yazo da shi to wannan shi ma tunda ya zama yana fada da kakansa to shi ma ba shi da wata kima ina fata an gane to shi yasa koda za a samu a yau wani ya ce ai yana da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi sharu ne ko sharifi ne to a same shi ya kankame koyarwar kakansa to shi ma yana da kima yana da martaba yana da haƙin ka mutunta shi idan ya tabbata da isnadi ingantacce cewa wani sharu ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai salsala ingantacciya ba ta boge ba ba photocopy ba original cewa yana da dangantaka har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi ahlu sunna ne ya rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to yana da irin wannan haƙin da muke magana akan sa akan ka amma koda ya zama to akwai dangantaka ta hanya ingantacciya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai ya zama to ya kirkiro bid'a yana cikin waɗanda suka zo da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaka to wannan shi ma ba shi da wata kima Allah ya sa an gane wannan gabar فليس مجرد القرابة هو المقتضي للحق ba kawai kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam bane ke hukunta cewa kana da haƙi akan sauran musulmi ba wai kawai dan kai makusancin annabi bane shikenan sai ka samu haƙi akan sauran musulmi a'a wa innamal qarabatu kusancin kawai ma'al imani sai ya hadu tare da imani ga kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ga imani to waɗannan guda biyu in sun hadu to kana da haƙƙi akan sauran musulmi su girmama ka su mutunta ka su darajanta ka su gabatar da kai akan wanda ba kai ba an fahimta wannan shine yanda dokar take kenan wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddatu fil qurba qul ka ce la as'alukum alaihi ajra bana tambayar wani lada ko tukuici akan abinda nake isar muku na sakon Allah illa al mawaddata fil qurba sai dai kawai soyayya ta zumunta manzo Allah yace wannan sakon da wannan alherin da yazo wa duniya da shi ba wani baya bukatar kowa ya bashi lada in ajri illa ala rabbi yace ladan sa yana wajen ubangijinsa baya san ka bashi wani lada ko wani tukuici daga gare ka bisa ga wannan gagarumin alheri da yazo maka da shi na addini an fahimta illa al mawaddatu fil qurba sai dai kawai soyayya irin ta zumunci ai qarabatur rasul sallallahu alaihi wasallam ala qaulin waja'ala allah lahum haddan fil khums yake cewa ai qarabatu rasul sallallahu alaihi wasallam ai ana nufin makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala qaulin bisa wani qauli cikin aqwal da malamai suka fassara wannan aya waja'ala Allahu lahum haddan sannan makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a yau in an samu cewa ga wani makusancin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ta hanyar salsala ingantacciya saboda akwai lokacin yayi tsawo da yawa amma akwai masu rike tarihi in kaje wasu kasashen za ka ga akwai ainihin wato ko can kasashen Saudiya din kaje zaka iya samun wanda suka suna da salsala zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacciya to in an samu cewa ga wani wanda yake da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallama ta kusanci kuma ta hanya salsala wadda take ingantacciya zuwa ga kan annabi sallallahu alaihi wasallam to yana da wani rabo fil khumus a cikin khumusi na ganima in an je an samu ganima to yana da rabo a cikin khumusin ganiman qala Allahu ta'ala ubangiji ta'ala yace wa alamu ku sani annama ghanimtum min shay'in abinda kuka samu na ganima fa anna lillahi khumusahu to Allah madaukakin sarki yana da khumusin wannan abinda kuka samu na ganima walil rasul haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walidil qurba da dangin sa makusanta suna da haƙi a wannan khumusin kenan an je yaki irin na addinin musulunci aka je jihadi sai aka samu ganima to kan araba ta za a kasa ta gida biyar kashi hudu wayanda suka je yakin sai su raba kashi daya shine wanda Allah ta'ala ya ce a ware na Allah ne da manzon sa da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minan cikin su kaga kenan qarabatul rasul sallallahu alaihi wasallam ana nufin makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ko yau daga nan har da kasa in dai an je jihadi irin jihadi na musulunci wanda ya cika ka'idoji na musulunci to in an samu an yi nasara an samu ganima sai an kasa biyar kashi daya cikin biyar din nan na hadda makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi tarayya a cikin wannan khumusi din ina fata an gane suratul anfal aya ta 41 قوله واعرف فضل قريش والعرب فدن سدا yace wato wa'arif kasam fadl quraish quraishawa suna da wata falala wal arabi wai ba quraishawa kadai ba hadda larabawa su ma suna da wata falala thumma min ba'di bani hashim fadlul muslimin thumma min ba'di bani hashim fadla al muslimina min quraish lahum fadlun ala baqiyatil arab wai sannan banda bayan banu hashim suna da falala wato akan sauran musulmi bayan banu hashim kai suna da wata falala musulmin cikin su min quraish daga quraishawa lahum fadlun suna da wata falalar ala baqiyatil arab akan sauran larabawa ma'ana su banu hashim suna da wata fifikon falala akan quraishawa gaba daya quraishawan mun fada rukuni rukuni ne gida gida ne to amma gidan banu hashim suna da wata falala akan ilahirin quraishawan gaba daya sannan su kuma quraishawa suna da falala akan sauran larabawa duk ba laraban da ba quraishe bane to bai kai falala da darajar ba quraishe ba da kaga kenan quraishu tana da falala akan ainihin wato larabawa thumma al-arabu sannan su kuma larabawa gabaki daya lahum fadlun 'ala al-ajami suna da fifikon falala akan waɗanda ba larabawa ba a jamawa limaza malai ya ce me yasa yanzu ba larabe kenan ya fi ni falala ya fi ka falala tunda kai ba haushe ne ba ba larabe bane kai me yasa aka ce banda mun ji cewa su banu hashim suna da kusanci da annabi quraishawa suna da kusanci da annabi to a ce wanda ba su ba ma sauran ainihin wato a larabawa suna da falala akan wanda ba balarabe ba limaza me yasa li'anna Allah anzala al-Qur'ana bi lughatihim saboda Allah ya saukar da al-Qur'ani da yaran su Allah bai zabi ya saukar da al-Qur'ani da kowane yare ba a duniya sai laraba sai larabci to wannan yaran shi ma ya samu wata falala an gane ko wa ba'atha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minhum kuma man Allah ta'ala ya aika manzo sallallahu alaihi wasallama daga cikin su wannan kaga falala ta biyu aka saukar da alqur'ani da yaran su aka aika manzo na karshe daga cikin su wa ikhtarahum ya kuma zabe su li tablighi risalati dan isar da manzancin sa ko sakon sa ولهذا قال جل وعلا دان هكا ني الله مي غيرما دا دوكاكا يا فدا في القران اчкин القران فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا اوكي بي كاي زوا كان باكو فاستمسك بالذي اوحي اليك الله تعالى يتي فاستمسك كاي ركو بالذي اوحي اليك دا ابيندا اكاي مكا وحي innaka ala siratin mustaqim lalle kai kana kan tafarki madaidaici wa innahu haqiqa wannan abin da aka yi maka wahayin sa la zikrun laka gargadi ne wa'azi ne gare ka wa li qaumika da kuma mutananka wa sawfa tusaluna kuma za a tambaye ku akan sa ay alqur'anu ma'anar wannan aya shi alqur'anin nan sharaful laka ya daukaka ka ya zama daukaka gare ka wali qaumikal arab da kuma mutananka larabawa saukar da alqur'ani da yaran ku ya kara martaba gare ka da kuma mutananka larabawa to kaji shi sa aka ce larabawa suna da wata falala doriya akan wanda ba balarabe ba saboda qur'anin Allah ta'ala ya zabi ya saukar da shi da yaran su wa sawfa tusalun Allah yace kuma سوف تسألون عن القيام بهذا القرآن ذا كما أي مكو تنبيا غمدا يا ياكو كريك ونن القرآن كولا ربا وكنا ياكو كريك ونن القرآن ياكو كأيا أكام كوير وسا والدعوة إليه دا كما كرم متانيزوا غريشي وتبليغه دا إسدشي لأن الله حملكم إياه دومن الله تعالى يطورا مكو نوين إسدشي يطورا مكو نوين سا an tuballighuhu ku isar da wannan alqur'ani li baqiyatil alam ga sauran mutanen duniya shi sa duk wanda ya san alqur'ani to sai bayan sun sani sannan shi ya sani domin a cikin su aka sauka aka fara saukar da shi wanda aka saukarwa yana cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam su ya fara karantarwa sannan duk wani wanda ya haddace alqur'ani ko ya san wata aya ta alqur'ani to bayan sa yake فهذا وجه تفضيل العرب تو كاجي تا wannan bangaren ne ta wannan fuskar ne larabawa suke da falala suke da fifiko ma fuddilu amma faka sani ba a fifita su ba li ajali annahum arabun faqat saboda wai kawai su larabawa ne kawai ba dan haka aka suka samu falalar ba bal fuddilu min ajali ma qassahum Allah bihi min alqur'ani was sunna bal sun sa an fifita su ne saboda abinda Allah ta'ala yake bance su da shi na alqur'ani da sunna wa ba'athatir wa bi'athatir rasul sallallahu alaihi wasallam da kuma aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahum yaqumuna bi tablighi hadha ad-din kuma saboda cewa su sun tsaya tsayin daka wajen isar da wannan addini wannan shi yasa suka samu falalar ba yaran bane kawai dan mutun ya zama balarabe an haife shi Allah ya sa a dakin Kaaba aka haifi mutun yana jin larabci amma bai rike alqur'anin nan ba bai rike koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai aka samu wani baki a wata ƙasa cikin ƙasashen bakake ya fahimci alqur'ani ya rike shi ya martaba shi ya kankame sunnar manzon Allah ya fi wancan balaraban da aka haife shi a cikin dakin Kaaba da aka falalar ba ta yaran bace falalar sun same ta ne saboda wannan qur'anin ya daukaka su ya martaba su annabin da aka aika a cikin su ya kara musu wato armashi sun kara samun falala amma fa in sun rike alqur'anin sun rike koyarwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo musu da ita qala ta'ala ubangiji ta'ala yace kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah yace kuntum ku dai kuntum kun kasance khayra ummatin mafi alherin al'umma ukhrijat linnas da aka fitar da ita ga mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuna hana mummuna wa tu'minuna billah yawa yayi daidai wa tu'minuna billah wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuna hana munkari kuma kuna masu yin imani da Allah wannan shine abin da ya ba ku falala da daraja kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna sannan kuma kun yi imani da Allah suratu al-imran aya ta 110 wa qala ubangiji ta'ala yace wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wal takum minkum ummatun asamu wata al-umma wata jama'a a cikin ku yad'una ila alkhairi da zasu dinga kiran mutane zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hana munkari wa ula'ika humul muflihuna Allah yace waɗannan su ne masu rabauta fa hadha wajhu maziyatil arab to kaji wannan ta wannan fuskar ne larabawa suka samu daraja ta wannan fuskar ne larabawa suka samu fifiko idza tamassaku bi hadha ad-din in dai suka yi riko da wannan addinin wa ballaguhu suka isar da shi sara lahum fadlun to sun zama suna da falala ala gairihim akan wasunsu amma in su ma suka saki addinin suka biye wa turawan yamma suka kama ainihin wato rayuwar luxury life ta jin dadi da tafiya kasashen turawa da ainihin holewa a kasashen turai to wannan falalar ta zama babu ita sun samu wannan falalan ne saboda ruko da alqur'anin da kuma ruko da wannan addinin da isar da shi wannan shi ya saba musu falala ba wai kawai dan su larabawa bane amma man lam yatamassak bi hadha ad-din amma duk wanda bai ruko da wannan addinin ba a cikin su fa laysa lahu fadlun bai da wata falala ba shi da wata falala li'anna Allah jalla wa ala yaqul dan Allah mai girma da kuka yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha lalle mun halicce ku wato namiji da wato maza da mata ko namiji da mace waja'alnakum shu'uban muka sanya ku kuka zama al'umma al'umma me lokacin yayi to ai sai ka ce mun ya abin nan to sai mu tashi kan wannan aya insha Allah an ce lokaci yayi saboda masu dauka insha Allah sai mu tsaya kan wannan ayar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu nada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.